Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala kibatana fil umur kulliha harajirna minki zidina wa adhabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبركم بدون أن يمشي وندا أتكين سا إن شاء الله مكسوم بيا باش ونكرتون دمك لسا أتكين وتر رمضان لان شاهدو ga Ramadan na wannan shekara ta 1440 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya zama daidai da 17 ga watan June 19 ko 19 ga watan 5 na 2019. Wannan lokaci barkon karatu mu na wannan sura, suratul an'am, shine ya kubuce mana saboda muna so mu dan maimaita shi don mu cike wannan gurbi da aka rasa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah madaukakin sarki ce alhamdulillahi allazi khalaqas samawati wal arda waja'ala az-zulumata wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wannan aya ko kuma ince wannan sura ita kanta suratul an'am, kamar da muka yi magana sura ce wadda take an saukar da ita a Makka, kuma ayoyinta sun kai 165, kuma tana daga cikin manyan surori wanda suka sauka jumlatan wahida. An saukar da ita jumlatan wahida, haka aka saukar da ita, ba kamar irin su Bakara wanda za a saukar da wani yanki bayan wani lokaci kuma za a sake saukar da wani bangare bayan wani lokaci kuma daga baya sai a zo a haɗa su, ba a'a, ita ta sauka dumatan wahida. Kuma an yi riwaya cewa a lokacin da za ta sauka wannan sura mai albarka, mala'iku ya kai 70,000 wanda suka yi tafita suka rako mala'ikan da yake dauke da ita. Saboda haka akwai kyakkyawan tsaro lokacin da aka dauko ta daga Baitul Izza zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinta na wahayi. Sannan lokacin da ta sauka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan abun hawa, sai da abun hawan ya kusa ya fadi saboda nauyi. Annabi sallallahu alaihi wasallam gumi ya keto masa saboda wato kenan yanayin da ya shiga na karban wannan sura wadda take mai albarka. Sannan kuma mun yi bayani cewa surar nan mai albarka sura ce wadda take ta sauka a Makka, dan haka kuma duk a cikin Alkur'ani babu wata sura da ta yi magana a kan al'adu tsintsa na mutanen Makka da tunaninsu da aƙidansu da addininsu sama da wannan sura. Irin tunaninsu na da zamanin jahiliya kafin saukar musulunci, irin aƙidinsu na da zamanin jahiliya, irin hankalinsu na da zamanin jahiliya, da yadda suke fahimtar addini, da yadda suke aiwatar da addini. Don haka da dinga ɗaukan al'adunsu ɗaya bayan ɗaya tana warwarewa, addinansu ɗaya bayan ɗaya tana warwarewa. Da haka wani lokaci za ka kama ana ta maimaita abin, amma kowane lokaci za ka ga in aya ta yi magana kama tana maimaita ta baya, amma akwai wani nukta da take so ta daɗa fitarwa a kan yanayin rayuwar mutanen wato kenan Makka a wannan lokacin. Don haka ta ƙunshi al'ada sosai, ta ƙunshi kuma addini. irin da mutanen Makka a wannan lokacin. Saboda haka mutanen Makka ba su jita da dadi ba, ba su kuma wato kenan samu sassauci a cikin al'amarin ta ba. Kuma suran ta fara da kalmar alhamdulillahi, wato godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki ya fara da yabon kansa a cikin wannan sura, ya fara da nuna godiya wadda take tattabbata a gare shi, wato kenan abu sa halittar da yi na samai da kasai. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda, godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya halicci samai, ya halicci kuma kasa, wannan kasa da muke ciki kenan. Kaga an ce samai sama guda bakwai da Allah madaukakin sarki ya halitta. Allah alladhi khalaqa sab'a samawati, ko Allah madaukakin sarki shine ya halicci samai guda bakwai. An ce samai da guda bakwai la'alla iyaka abubuwa da muke gani a nan zahiri, da wanda muke iya kallo ta hanyar amfani da telescope, to wata Allah wa'annan abubuwan duka suna karkashin wannan saman da muke ciki ne, da taurari, da rana, da wata, da heavenly bodies, da duk dan adam ka iya ganowa, da watannin da suke cikin saman, to duka suna karkashin Allahu a'lamu, karkashin wannan saman. Sadaka sai ka tsallake duk wa'annan abin da dan adam ka iya hange, to kun sanan a nemi sama ta biyu. To irin wa'annan, irin wannan Allah madaukakin sarki ya halicce su guda bakwai. Duk da cewa anan yace khalaqas samawati wal arda, Allah madaukakin sarki ya halicci samai, ya halicci kasa, to kasar an takaitu da wannan wanda muke ciki, amma abin nufi shine kasai guda bakwai, kamar da yake cewa Allah alladhi khalaqa sab'a samawati, sai ce wa minal ardi misluhunna, Allah shine ya halicci samai guda bakwai, sannan kasar ma sai ya halicci misalin su, su ma wato kenan guda bakwai kenan. Saboda haka wanda ya halicci samai irin waɗannan, ya halicci kasai irin wannan, da kuma abin da yake cikin su, da abin da yake tsatsakin su, na abubuwan al'ajabi da abubuwan mamaki, wannan din ya cancanci a gode masa. Don haka shi yasa surar ta fara da alhamdulillahi. Kuma surori a cikin Al-Qur'ani wanda suka fara da alhamdulillahi ba su fi guda biyar ba. Akwai Fatiha, akwai kuma ita wannan ita ce ta biyu, akwai suratul Isra'i, ko Kahfi, ko Kafi, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Akwai kuma Fatir, ko alhamdulillahi fatiru samawati. Akwai kuma wace, akwai Saba'i, ko yawwa suratul Saba'i. So sauraka su guda biyar ne suka fara da wannan. Kuma hamdala din nan, wato kalma ce da take mai fadin gaske, tafi wato kenan shukura saboda fadinta. Kuma duk abin da yake ya shafi hamdala din nan, wato Allah madaukakin sarki shine ya cancanci wannan. Sannan sai ya ce waje ala zulumatu wan nur, Allah madaukakin sarki shi sanya dufai, sai kuma ya sanya haske. Anan idan ya shada bamban da na farko, sai yace as-samawat, yace wal arda, sai muka ce saman guda bakwai ne, kasan ma guda bakwai ne. Amma fa anan da yace az-zulumatu wan nur, kaga wato kenan shi kuma dufai yana nan kaca-kaca, ba shi da iyaka, amma haske kuraɗe ne. Akwai dufu na kafirci, akwai dufu na jahilci, akwai dufu na zalunci, kafirci, jahilci, zalunci, akwai dufu na shirka, akwai ta'addi kala-kala, duka wayannan ana kiransu az-zulumat. Dukkan abinda zai bakanta zuciyar dan adam, sawa'un a aqida ne, ko a zahiri ne, ko a addini ne, ko a menene, ana kiransu az-zulumat. Ko kuma duk abinda zai sa shamaki tsakanin dan adam da ubangijinsa, wannan ana kiransu az-zulumat. Ko kuma duk abinda zai kai dan adam zuwa wuta, wana ana kiransa az-zulumat. Sadaka dufu suna da yawa, amma idan yace wa nur, shi nur guda ɗaya ne, haske guda ɗaya ne, shine hasken imani, hasken musulunci shine guda ɗaya, babu wani haske bayan hasken musulunci. Don haka shi yasa yake cewa waje az-zulumat wa nur, ya sanya wato kenan dufai, sannan ya sanya haske wato kenan guda ɗaya. Kuma hasken ya sanya shi zama manfa'atul ibadihi, amfani ga bayinsa da dufu, fi lailihin wa naharihin, dufu na dare shi ma ana kiransa zulm. Sadaka dufun dare shi ya zama amfani ga 'ya'yan adam, ba dufin kafirci da jahilci da zalunci ba, amma wannan dufin dare da muke ciki, saboda a cikin ne mutane za su samu wato kenan hutawa da kuma wato kenan nutsuwa. Hasken rana kuma Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya zama gurin neman abinci, wato kenan waja'alna al-laila libasan waja'alna an-nahara ma'ashan. Yawwa, dare ya zama wato kenan sutura, kana nesa ba wanda zai ganka saboda kana cikin duhu, amma inda rana ne kana karshen layin nan ma sai wani ya ganka ya ce ga can wani. To amma da daddare akwai wannan dan sutura din, Allah madaukakin sarki ya sanya shi sai nara kuma ta zama wato kenan neman abincin su. To da haka shi yasa anan sai ka jam'in wannan kuma yazo da shi wato kenan mafrat, kuma kaga akwai dibaki a ciki, saboda kaga yace az-zulumat an-nur, yace as-samawat al-ard, al-layl wan-nahar tajassalusu, to kaga akwai dibaki daga cikin muhasanatul bayyi'iyya. Sannan sai yace sumal ladina kafaru bi rabbihim ya'diluna, sannan bayan Allah madaukakin sarki ya tsaida halittan sama da ƙasa akan adalci, ya tsaida su akan tsari wanda yake suna gudana yau da kullum, babu wani mushkila da take faruwa. Rana ta fito ta fadi, ba a taba samun matsala ba, wata ya fito ya fadi, ba a taba samun matsala ba, rana ƙasa za ta fitar da tsiro ta menene, in kaga canji yana faruwa ne a sakamakon wato kenan canjin ra'ayin dan adam ko kuma canjin ayyukan da yake aiwatarwa. Allah madaukakin sarki yake cewa su kafirai sun waladina kafaru ayya adiluna ghayra llahi bi rabbihim, suna daidaita ya ce adala adalci kenan ko, suna daidaita wani Allah da Allah ubangijin su a wajen bauta. Sun waladina kafaru bi rabbihim ya adiluna ghayrahu ma'ahu, suna daidaita wani Allah tare da Allah, suna bautawa Allah, suna bautawa gunki, suka ce ma na abuduhu illa liqarribuna ila llahi, muna bauta musu ne dan su bauta su kusantar da mu zuwa ga Allah. Wani lokaci ma su inkarin Allah gaba daya, su koma wato kenan zuwa ga kenan gumakansu. Irin bautar da ya kamata a ce an yi wa Allah sai suna yi wa gunki, kaga an fara shiga cikin tun daga yanzu cikin al'adunsu. To kaga wannan yana nuna cewa sun kauce hanya, don haka shi yasa ya kira su da sunan kafirai, ce summal ladina kafaru, sannan su kafirai ayya adiluna bi rabbihim ghayrahu, suna daidaita wani ubangijin su da ubangijin nasu, kaga nan kenan ba su kyauta ba. Ko kuma summal ladina kafaru bi rabbihim ya adilun ayya miluna an rabbihim, kenan kafirai sun kasance suna kaucewa ga barin ubangijinsu, ma'ana ga hanyar ubangijinsu amma sai suka yi haka, wato kenan ba su tsaya akan hanya ba. Da haka shine ma'anan ya adiluna zai iya daukan hakan nan, ay ya adiluna anil haqqi, ya adiluna ar rabbihim, sun kauce ma gaskiya, sun kauce ma ubangijinsu, sun kauce ma addinin musulunci. To kaga dai kusan da wannan din da wancan din da yace wannan sun dauki gunki suna bauta, aka ce sun daidaita Allah da wani, wannan aka ce sun bar hanyar gaskiya, still dai in ba su bi hanyar Allah ba, hanyar wani mutum suka bi, kuma dai kusan da daidaita Allah madaukakin sarki ne wato kenan da wani sa. Suma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun, to mu je malam.
Wallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun.
Allah madaukakin sarki yake cewa huwallazi khalaqakum, lalle Allah madaukakin sarki shine wannan da ya halice ku min dinin wato kenan daga laka. Ai abinda ake nufi, ya halice baban su annabi Adam, wanda shi baban su din shine wato kenan asalin su, don kowannen su daga cikin mutane daga wannan baban nasu wato kenan ya fito, duk daga ubangiji daga uba ɗaya suka fito shine Adam alayhi salatu wassalam. Fantashiru fil mashariqi wal magharibi, ta haka sai mutane suka wawwasu, wasu suka yi gabas, wasu suka yi yammacin duniya, wasu suka yi kudu, wasu suka yi arewacin duniya, amma asalin su wato kenan daga annabi Adam suke. Saboda haka shi yake ce huwa allazi khalaqakum min tin, tunda asalin babanku shi daga ƙasa aka yi shi, to ku din ma daga ƙasa ake yi ku, don haka menene na alfahari, shakhsun takan nafa husurayya wa thura wal jismu kuwina min kasifil hirmidi, kaga dai inda kaga dan adam da ainihin kaskanceccen laka aka yi shi asalin sa, wai Hausawa suka ce sanin asali yakan sa kare in yaji wa yaje ci alli ci alli ai ya san daga kashi aka yi shi to da kaga duk in kaga dan adam yana alfahari bai san asalin sa bane bai san asalin sa bane an yi riwaya cewa a zamanin da lokacin da ba motoci abin alfahari a hau shine doki wani sarki ya hau doki ne alfahari ya yi shiga irin tafariya yana tafiya sai ya hadu da wani mutum duk inda ya je za a tashi a gaishe shi duk inda ya je za a sai ga wani mutum bai kula shi ba ya ce masa kai amma ta'arifu ne kai baka san ko ni waye ba ya ce araftu na san ka ya ce awwaluka nudufatin wa akhiruka jifatin wa fi ma baina zalika tahmilu najasatan ka san me ne ya ce na san ka farkon ka dugo mai ni ne karshen ka mushe lokacin da ka baro mani baka kai mushe ba kullun kashi ne a cikin ka to na menene na alfahari kada ka ga babu magana wani alfahari saboda Allah madaukakin sarki shi yayi wannan sun makada ajalan sannan Allah madaukakin sarki ya hukunta wani ajali al ajal yani al waqt ya hukunta wani wato kenan lokaci da ya halicci samai da kasai ya halicci duhu da rana ya halicci dan adam duka ya yanka musu lokaci wannan duniya da muke cikin da akwai lokacin da za a zama babu ita idan ajalin ta cika za a nade ta za ta tashi yawan nadewa sama ka dai sijili lil kitabi ranan da zamu nannade sama din sama din wannan za a nade ta a nannade ta kamar yadda sijili yake nade littafi daga da full scap kai ka nade ta ga rige hadunka haka za a nade sama kuma kasar ma haka za a nade ta yawan tubal dalil ard gairal ard ko والسماوات مدويات بيميني لانا da za a canja wannan kasar kaga in an dauke ta to ina za a daita ana da aje a jingine a wani guri ta gama aiki ina ku kuma kuke to kaga saboda haka tana da lokaci saman tana da lokaci komai Allah madaukakin sarki ya sanya masa lokaci wannan shi yasa lokaci yake da muhimmanci a dan adam laraba suka ce alwaqtu kasayf illam taqtahu yaqdak lokaci kaman takobe yake in baka sare shi ba sai sare ka saboda duk abin da kaga ake yi an kayyade masa lokaci idan baka yi shi akan lokacin sa ba in lokacin ya riga ya wuce ya tafi kenan ba zai dawo ba kaga balare ya ce al fursatu la tushrif fil hayati illa marra dama ba ta zuwa gaban dan adam ta bayyana sai dai sau daya in ta wuce ta wuce mutum ya ce opportunity once lost can never be regained to saboda haka komai yana da lokacin sa in baka yi a lokacin ba to zaka tare shi a nesa wannan damar kuma ta riga ta wuce sai dai ka tare wata kuma wato kenan shi yasa ba a son mutum a rayuwarsa ya tozarta lokaci ya zauna wato kenan baya komi in baya wannan na aiki alkhairi ije wannan in ba dai man duniya sai yake ba ije ne lahirarsa in ba dai man duniya yake je lahirarsa wa ajalin musamman indahu sannan akwai wani ajali wato kenan sannan ne kuma wato a gurin ubangiji Allah madaukakin sarki ai kala sa'id bin jubair an ibn abbasin haka na sa'id bin abbar yake cewa suma qada ajalan ya'ani al-maut wa ajalan musamman inda hukuma ya'ani al-akhirati suma qada ajalan Allah ya hukunta wani lokaci yana nufin lokacin mutuwarsa kamar yadda sa'id bin jubair ya hikaya daga abdullahi dan abbasin Allah ya hukunta lokacin mutuwa ya yanka maka lokacin mutuwa saboda lokacin yayi idza ja ajalum la zakiruna sa'atan wala yastaqdimuna hakan nan zai faru sannan ajalin musamman inda hukuma wani lokaci na musamman dama ba haushe yace na musamman ko ajalin musamman inda hu wani lokaci na musamman a gurin Allah amma musamman abin da yake ne wanda aka ambata daga ismu ne summiya wani lokaci musamman wanda aka ambace shi aka ce a lokaci kaza za a yi kaza inda hu shi yana gurin Allah madaukakin sarki wannan lokaci shine ranar tashin alkiyama hakan nan Abdullahi dan Abbasin ya bi ta saka Allah madaukakin sarki shi ya halicci lokaci wato kenan na mutuwar mutum sannan kuma shi ya halicci lokacin da za a yi wato kenan tashin alkiyama wa aka zarwa ya Mujahid wa Ikrima wa Sa'id bin Jubair wal Hasan al Basri wa gairihim وقال الحسن في روايه ثم قضى اجلا وهو ما بين ان يخلق الى ان يموت وكافين لوكتين ذا اهلچ دان ادم da kuma wato kenan lokacin da wato kenan mutun zai mutu ajalin musamman inda hukuma shine ma baina an ya mutu ila an ya batha kafin a halice ka da lokacin da za a halice ka ka zo duniya shine wato kenan ajalin musamman daya ajalin musamman inda hukuma shine wato kenan bayan an halice mutun da zuwa lokacin da zai mutu ko kuma lokacin da za a yi tashin alkiyama ala ayi halin abinda wannan yake dafi shine Allah madaukakin sarki ya sanya maka komai lokaci lokacin halittarka da iyaka lokacin rayuwarka da lokacin mutuwa da kuma ranar tashin alkiyama da za a tsaye da kowa a yi ma mutane hisabi kowa ya karbi wato kenan sakamakon sa sannan antum tataruna sannan kuma abin mamaki shine sai ga ku kuma wato kenan mutanen makka tamtarun kuna shakka akan cewa za a yi tashin alkiyama akwai ajalin musamman inda hu game da ku fara farko tashin alkiyama ne amma kuma ku gashi kuna shakka cewa kaman za a yi tashin alkiyamar ko ba za a yi tashin alkiyamar ba saboda yaqulul insanu a idza ma mitu la sawfa ukhraju hayya dan adam zai zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a idza ma mitu yanzu in na mutu za a tashe ni rayaye za a tashe ni la ja awala zakal insanu annaka laqana min qabl lam yakun shay'a da ya san da shi ne ya san za a yi shi ne bayan za aka yi shi ba ko kuma ya dauko kashi ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuhil izama wa hiya ramin idan mutum ya mutu ya zama kashi gari diddige to waye zai raya da ita ce ga ya masa yuhu ya allazi ashaha awwala marra ubangiji Allah da ya halice ta karo na farko shine wato kinan zai raya da ita don haka mutanen makka a aqidar su shine ba su yarda da tashi alkiyama ba hakan nan wannan ayat take nufi suna shakku akan zai faru ko ba zai faru ba wannan shi yasa ba za su iya yin aiki na alkhairi ba kuma ba mutanen makka ba in kai nazari a cikin al'umman mu kaga abubuwan da suke faruwa musamman a cikin al'umman musulmi zaka ga anya ko musulmi sun yarda akwai tashin alkiyama domin wanda ya yarda akwai tashin alkiyama abubuwan da musulmi suke aikata wannan yau duk aikin da ake na kafirci a duniyar nan ba wanda ba a yi sadda dan musulmi dan musulmi zai je tare hanya ya kashe mutane ya wannan ya mutum ya yarda akwai ranar tashin alkiyama dan musulmi zai je masallaci ya jefa bom wannan ya yarda anya akwai tashin alkiyama dan musulmi zai je bakarbarta ya saci wani abu a jikin gawa wannan ya yarda akwai tashin alkiyama dan musulmi zai kuye ya je ya zina iyaka yanda ya rantsa yake so ko ya saci dukiyar mutane yanda ya ga dama ya arzuta kansa me ne kima da dukiyar haram ko ya tauye hakkin waɗanda ya tabbatar za a kwace za a kwata musu hakkin nasu ranar tashin alkiyama anya mutum ya yarda da wannan nazari sai kaga kaman suma antum tantaru ina ne ma ya kama wato kenan wuyan al'umma musulmi Allah ya kiyaye to mu je malam wallahu
wallahu fis samawati وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون
الله مدوكي زكيت وهو الله في السماوات وبنجي الله شيني الله أتكين سمي إذا كشغ سكين سمان ننغبا دي سمة تدزوة سمة تباكوي كو سمة دي سمة تباكوي بابو الله إمبا الله با kaga shine Allah du iya ga halittun da suke daga can isama babu wata aqida daban in ba ta cewa Allah shine Allah ba kaga yace wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi kuma anan kasan ma shine Allah duk da cewa akwai tangarda a cikin mutanen kasa wajen shakkun kasantuwarsa Allah ko menene wato kidan Allah madaukakin sarki shine Allah da haka wa Allahu fis samawati wa fil ardi a sama da ƙasa Allah madaukakin sarki shine Allah kenan in kaga wani abu ana bauta masa ne ba dan ya cancanta ba shi yasa malaman mu da dan zasu fassara la ilaha illallah sai su la ma'budu bi haqqin babu abin bauta da cancanta in an ce haƙu shine cacce in ce wannan haƙi na ne ai ma'ana ni ne na cancance shi ba kamar yadda wasu suke cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba a ba gaskiya haqqu anan ba na gaskiya akwai alhaqqu na gaskiya akwai alhaqqu na haqqi to saboda haka an ce la ma'budu bi haqqin babu abun bauta da cancanta ake nufi, ba wanda ya cancanci abota ba, saboda a sama ba abota kuwa sai Allah, amma a ƙasa ana bauta gumaka, ana bautawa dawagitai, ana bautawa aljanu, ana bautawa rana, ana bautawa ta, amma duk wa'annan ba su cancanci a gauta musu ba. To haka shi sarki tallama abu da bihaqqin, babu abun bauta da cancanta illa Allah, sai dai Allah madaukakin sarki. Don haka Allah madaukakin sarki shine Allah a cikin samai da kasai, ya alamu sirrakum wa jaharakum, kuma Allah madaukakin sarki ya san asirce-asircenku, ya san abin da kuka bayyana, ana duk abin da kuka fili Allah ya sani, abin da kuma kuka boye Allah madaukakin sarki ya sani, idan madauke shi a wannan wato kenan abin da wani kira'an zaka ji sun ce ko riwani zaka ji ce wa huwa Allahu fis samawati, sai a jawo kafi a gurin wa wallahu fis samawati, Allah shine Allah a cikin samai, amma wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum, ku da kuke ƙasa kuma Allah ya san sirrinku, ya san abin da kuka bayyana. Ta haka duk abin da kuke yi anan a ban ƙasa kenan babu abin da Allah madaukakin sarki bai sani ba. Da haka wallahi ce talafal mufassiruna ko mufassiru hadhihi al-aya ala aqwali, malama da suke fassara wannan aya sun samu sabanin fahimta, sun daɗi juna da sani kenan, ake cewa da sabanin fahimta ba, wato kenan akan abubuwa da yawa ala inkari qaulul jahmiya, amma duk da haka sun dukkan su sun ittifaki akan inkarin maganan jahmiya wal alqailina, wanda suke cewa an qaulihim uluwan kabiran, wato kenan bi annahu fi kulli makanin, cewa wai Allah madaukakin sarki yana kowane guri, wannan ayan da tace wa wallahu fi samawati wa fil ardi, Allah madaukakin sarki shine Allah a sama, shine Allah a ƙasa. Jahmiya sai suka bayyana cewa Allah madaukakin sarki yana ko ina kenan, wana ko ina, nuna an ce wa wallahu fi samawati wa fil ardi, Allah shine Allah a sama, shine a cikin ƙasa, dan haka kenan yana ko ina a sama, yana ko ina a ƙasa. To malaman tafsiri mafi wasu suka yi tafakin cewa wannan fahimta din akwai kusuri a cikin ta, ba zai yi a ce Allah madaukakin sarki yana ko ina ba, saboda ba ko ina ne guri wanda yake mai tsarki ba, ba ko ina ne kuma ya dace a ce Allah yana ciki ba, dan yanzu ba za ka ce Allah yana gidan giya ba, ba za ka ce Allah madaukakin sarki yana cikin shadda ba, ba za ka ce Allah madaukakin sarki yana guri na kazanta ba. Yauwa, dan haka wannan aya ba tana nufin inda Allah madaukakin sarki yake nufi ba, amma tana nufin allantakansa, shi Allah ne a sama, shi Allah ne a ƙasa. Yanzu kamar misali zaka iya cewa sarki damban, shi sarki ne a nan damban, shi ne kuma sarki a gurbana, shi ne sarki a kaza, shi ne sarki a kaza, iyaka faɗin ƙasarsa, amma shi kadai ɗinsa yana cikin gari, ko da yake tayi baya cikin damban ɗin, ma shi ne dai sarki a garin. Yawo, to hakan nan Allah madaukakin sarki yana a matsayinsa na Ubangiji a sama da ƙasa. Wannan aya wato kenan ba ta nuni, wato kenan kamar yadda su jahamiya suka dauka, haisu hamalul ayata ala zalika, tunda sun dauki ayan sun kokarin sun fasara ta fal asaku, abin da yafi inganta min aqwa min al aqwali, cikin maganganun malamai annahu al madu Allah fi samawati, Allah madaukakin sarki shine abinda ake kiransa a samai, wa fil ardi kuma shine ake kiransa da sunan bauta a ƙasa. Masu bauta a sama Allah suke bautawa, masu bauta ingantacce a ƙasa Allah madaukakin sarki suke na, ai ma'ana ya abuduhu wa yuwahiduhu, suna bauta masa, suna kadaita masa, wa yaquluhu wa yuqirru lahu bil uluhiyya, kuma suna tabbatar da allantaka a Allah madaukakin sarki. Suwaye suke haka? Man fi samawati man fil ardi, abinda suke cikin samai da abinda suke cikin wato kenan kasai. Wa yasmunahu Allah, kuma suna kiransa Allah madaukakin sarki, wa yad'unahu ragban wa rahaban, kuma shi suke roka a lokacin da suke jin tsoro, in sai shiga halin kakanin kai shi suke roko ya fitar da su a cikin wannan, ko kuma lokacin da suke neman wani abu na kwadayin wani abu shi suke roko wato kenan Allah madaukakin sarki ya ba su a cikin kowane yanayi. Illa man kafara minal jinni wal insi, sai dai kafirai daga cikin mutane, daga cikin aljanni, kafiran mutane su ba za su damu da roƙon Allah madaukakin sarki ko bauta Allah ba, haka ma kafin nan wato kenan abin nan. Wa zil aya, kaga wannan aya in ka lura ala hazal qawl, akan wannan qawli daidai take da inda Allah yake cewa wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Kaga wannan aya ta fita da abin fili. Allah shine wanda yake Allah a sama, shine kuma Allah a ƙasa. Yau ba yana nufin wato kenan abin nan ba, kamar yadda waccan aya da ke cewa ma yakun min najwa salasatin illa huwa rabi'ahum, babu inda mutum hudu uku za su zanna suna tattaunawa face Allah ne na hudunsu. Wala kamsatun ko illa huwa sadisun, ko kuma ka samu mutum biyar suna tare suna tattaunawa face Allah madaukakin sarki shine na shidan su. Wala adna min dalika wala akthar, ko su yi kasa da haka ko su yi sama, illa huwa ma'ahum aina makanu, sai Allah yana tare da su wato kenan a duk inda suke. Saboda haka Allah yana tare da su din nan wato kenan abin da ake nufi da ilimin sa ne, ba da shaksiyarsa ba. Don Allah madaukakin sarki kamar da ayoyi suka tabbatar wato kenan ya tabbata akan ar-rahmanu alal arshi stawa, Allah madaukakin sarki ya tabbata wato kenan akan al-arshin sa. Ayyuhul ilahu man fis samai, Allah shine Allah wanda suke sama, shine Allah wanda suke abin. Kuma wannan da yawa daga cikin malaman suna duk abin da suka riga suka tabbatar kenan. Ko risala ta Ibn Abi Zaid al-Qayrawani, mutum yake kanta zai ga yace alal mulki ihtawa, alal arshi istawa wa alal mulki ihtawa, Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al-arshi, ya kuma tattara akan wato kenan mulki, yace wa huwa fi kulli makani bi ilmihi, Allah madaukakin sarki yana ko ina amma da ilimin sa. Yawwa, yana ko ina amma da ilimin sa, amma yana kan al'arshin sa shi a wato kenan shi akan kansa. Kamar yadda wat ayan take cewa a amintu man fi samai an yaksifa bikum al-ardh, za ku aminta ne wanda yake sama. Waye man fi samai? Shine Ubangijin da yake sama ya kife kasa da ku. Am amintu man fi samai an yursila alaikum hasiba, ko kuma kun fi aminta ne Ubangijin da yake sama wato kenan ya aiko muku da wato kenan tsakonkonin azaba. Kaga ayoyi irin wannan suna tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana sama. Irin wayancan kuma suna nuna cewa Allah madaukakin sarki ilimin sa yana nan, sannan kuma yana tare da kowa wato kenan da komai a ilimace, ya san komai da komai. La tataharaku zaratan illa wa huwa ya'lamuha, ba kwayan da za ta yi motsi face Allah madaukakin sarki wato kenan ya san abin da. Dan haka yake cewa wala fi samawati ko wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum, dan haka duk abin da kuke yi ya sani a fili ne da wanda kuke yi a boye. Wa ya'lamu ma taksibuna, sannan kuma Allah madaukakin sarki ya san duk abin da kuke tsoronta, ai ma'ana ayyukanku, abin da kuka aikata in alkhairi ne ya sani. Saboda inna rusulana yaktubuna ma tamkuruna, duk abin da kuke yi na makaru ko kuma da na alherin ma, duk abin da kuke yi akwai wato kenan manzannin Allah da ya aiko su, sune mala'iku suna rubuta duk abin da kuke yi. Dan haka wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafaluna. Saboda haka Allah madaukakin sarki kuma idafata ila zalika, shi Allah madaukakin sarki ya riga ya san komai. Duk da haka ya tura su kuma suna rubutawa don wato kenan ya kara tabbatar da shaida akan mutum ranar tashi alkiyama. To mu ji Allah rahma.
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.
Allah madaukakin sarki yace abin mamakin shine wato kenan mayatihim min ayatin, ba wata aya da za ta zo musu min ayati rabbihim, cikin ayoyin ubangijinsu, illa kanu anha muridina, fa sai sun kasance wato kenan suna masu kauda kai ga barinta. Duk ayan da ta zo sai su kau da kai su yi kamar ba su ganta ba, duk abin da ya bayyana musu sai su zo su yi kamar wato kenan ba su zo musu. Kuma ayan tana zuwa ne daga Ubangiji, ba daga ko'ina ba. In an ce aya, shine duk wata alama wadda za ta nuna maka wato kadaitakar Allah, ko kuma duk wata alama da za ta nuna maka samuwar Allah madaukakin sarki, ko kuma duk wata alama da za ta kusantar da kai ka fahimci akwai abin da ya cancanci a bauta masa a matsayin sa na Ubangiji shi kadai. To wannan shine ake kiran sa wato kenan aya. Allah madaukakin sarki ya fitar da aya ta hanyar kala-kala. Mutanen da sukan bukaci aya ta zahiri, aya kin ga ayoyin zahiri shine samudawa suka ce ga taguwa a fitar musu da ita a cikin a fitar musu da taguwa a cikin dutse. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a Allah barkoki sai ki fitar da taguwa, suka ganta wata musu da na katan ko mun ba samu dawa taguwa sun ganta, kaga aya ce wanda take ta zahiri sun ganta. Sannan mutanen Annabi Musa an ba su aya ta sanda, idan Annabi Musa ya jefa da sandan sa a zahiri sai kaga sandan ya zama maciji, in ya dauke sai ya zama sanda, da hannunsa in ya sa nan da sanye sai in ya fito sai ya zama yayi haske, da sauran ayoyi da aka ba su guda tara da sauran su. Isa alaihi salatu wasalam an ba shi aya ta zahiri wanda idan ya halicci in ya kwaba yumbu, in ya fitar da siffarsa kamar jamage, in ya hura rai sai ya zama jamage, sai ya tashi ya fura, in ya fura ya kada suna kallo, in ya tafi iyaka inda za su iya kallonsa sai ya fadi ya zama lakarsa a wannan gurin. Ko kuma mutumin da ya mutu an samu incidence wanda Isa alayhi salatu wasallam ya je ya addu'a sai mutumin ya tashi, kaga wannan duka aya ce wanda take na zahiri. Irin waɗannan ayoyi ne wanda suke suna da karamin lokaci, saboda duk wanda abin ya faru a gabansa in ya gani shine ya gani, idan abin ya faru duk wanda baya nan sai dai ya ji labari, ba zai ga abin ba shi sai dai ya ji labari, sawa'un ya yadda ko kar ya yadda. To irin wannan shine bambancin su da ayar da Allah madaukakin sarki ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin su annabcin su da manzancin su na wani kayyadaddun lokaci ne, dan haka mu'jizar su da ayar su sai ta zama ta kayyadaddun lokaci. To ka tafi addinin su ya tafi, al'amarin su ya tafi, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya bashi ayoyi, amma daga cikin ayoyin sa shine littafin da aka aika shi shine shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama zai ci gaba da zama annabi har ƙarshen zamani, risalarsa ita za ta wazo har ƙarshen zamani, don haka shi yasa ayarsa sai ta zama aya ce wadda take mai wucewa har ƙarshen zamani, wanda kuma ita ce Al-Qur'ani, saboda duk abubuwan da Qur'ani ya bada labarin sa wanda ya faru da wanda zai faru duka zahiri muna ganin su, kuma duk har yau ba a samu aya ta Al-Qur'ani guda ɗaya wadda ta tabbata cewa ta zama ƙarya ba, ko ilimi na zamani babu aya wadda take ƙwalo-ƙwalo ya ƙareta ta, sai dai ƙaretawan mai taurin kai wanda ya wuce Al-Qur'ani amma ba na haƙiƙa ba. Da haka shi yasa Al-Qur'ani shine ayansa, afil haqqi shakkun ba'da alfi dalalatin taqaddamuha dhikru madaddari yaqra'u, shine wato kenan Al-Qur'ani. Sadaka tunda risalarsa za ta je har ƙarshe, don haka ayarsa ma dole ta zama ta ƙarshe. Wannan Al-Qur'ani har kwanan gobe arna suna ɗaukar sa su karanta su ga abin al'ajabi. Akwai arna da aka ce ya taba ɗaukan ya karanta Bible, ya ce babu inda za ka karanta a cikin Bible, you will never come across a page in the Bible except the second one is contradicting it, the second page will contradict it. In ka karanta wannan shafi, in ka karanta shafi na biyu za ka samu contradiction, yace yayi study Bible daga farko har ƙarshe. Yace to bari ya karanta Al-Qur'ani, ya fara karanta Al-Qur'ani yana karantawa, translation ne ma fa yake karantawa, yana karanta sai dai karanta sunusun Qur'ani, sai ce kai the man that wrote this book is very wise. Yace mutumin da ya rubuta wannan littafi yana da wayo, he don't want to contradict himself. Baya so ya kawo su kada rora, abinda ya faɗa yana kiyayewa a gaba bai ya warwarewa. To daga baya ka rora masa ta aiba mutum ne ya rubuta ba, Allah madaukakin sarki ne ya aiko shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine ya rubuta Qur'anin ba. To saboda haka to shine nan sai Allah yake zargi mutanen Makka cewa Allah yana ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyi, daga cikin ayoyin akwai Al-Qur'ani, bayan wannan akwai irin na zahirin da su suka matsa sai a ba su kaman in shikakil kamar da sauransu, amma duk ayan da ta zo musu wato sai su kasance sun kawo da kai gabarin ta, shine ma'ana ba za su yadda ba, don bayyanan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai matsayin da za a ce duk maganar da ya faɗa ya kamata su yadda da ita. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wasiƙa zuwa ƙasar Rum, Hirkal yasa aka kawo wasiƙar, yace an nemi masa Balarabe, sai aka samu Abu Sufyan da wasu mutanen sa, da suka zo gaban Abu Sufyan suka zanna, ai suka zo gaban Hirkal suka tsaya, Hirkal sai yace wane ne babba a cikin ku, aka ce gashi wannan shine sarkin su, yace to kai tsaya daga nan, ko kuma sauran ku tsaya ta bayan sa, zan yi masa tambaya, in ya faɗi ƙarya gwada mun alama zan gane ƙarya ne. Ya masa tambayoyi game da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani, duk ya bada ansa mai kyau. Sannan sai ya nuna cewa su abin da suke duhuman sa kawai suna ganin ba littafin Allah bane. Sai ya ce musu daga cikin tambayan da ya ce masa wannan mutumin kun taba tuhuman sa da ƙarya? Yace ma rabna alaihi kaziban kat, bai taba mana ƙarya ba. Sai yace to ba zai kiyewa mutane ƙarya yayi wa Allah madaukakin sarki ƙarya ba. Sadaka duk abin da yazo da shi da ya kamata a ce sun fahimce shi, sun imani da shi, amma ba za su yarda ba saboda wato kidan taurin kai. To mu je malam bakar kazzabu.
Laqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa sawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastazi'un.
Allah madaukakin sarki ce faqad kazzabu bil haqqi, tabbas sun karyata gaskiya. Lamma ja'ahum, lokacin da wato kenan gaskiya ta zo musu. Haqqo anan wa ake nufi? Annabi sallallahu alaihi wasallam ko alqur'ani? Hakika sun karyata Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu, ko kuma sun karyata Qur'ani lokacin da Al-Qur'ani ya zo musu? Saboda haka duk wanda muka dauka anan ko ma wanne ne sun riga sun karyata shi lokacin da wato kenan gaskiya ta zo musu. Wa hadha tahdidu lahum wa wa'idu shadidu, wannan kuma wato kenan barazana ce a gare su, sannan kuma narko ne mai tsanani. Ala takzibihim bil haqqi, saboda sun karyata gaskiya wadda ta zo musu. Bi annahu labudda an yatihim kabar ma hum fihi min at-takzibi, saboda duk abin da suka wato kenan karyata din, to sakamakon sa zai zo ya same su daga baya. Wala jidanna, kuma da sannu za su samu wato kenan a sakamakon abin da suka karyata, kuma za su dandani mugunyar wato kenan karyatawa da suka yi. Allah madaukakin sarki ya saukar da Al-Qur'ani dan yayi wa'azi a gare su, ya musu gargadi saboda kar musifa da azaba wato kenan ta same su, da kuma wato kenan mari da sauransu. Amma duk da haka wato kenan sai suka zama basu karbi wannan ba. Dan haka Allah madaukakin sarki ya zarge su da cewa hakika sun karyata abin da ya zo musu wato kenan da gaskiya. Madama baka yadda ba daidai yake da wato kenan karyatawa, ta kai ce fasofa ya tim an ba umakanu bi yasaji, da sannu labarin abin da suka karyata din nan da sannu zai zo musu duk abin da suka karyata, da sannu labarin su zai zo ya same su. Ma'ana akwai ranar lahira wanda Allah madaukakin sarki zai tsaye da su a gaya musu ranan da dan adam zai yi nadamar abin da ya aikata. Yawma yatazakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra, ranan dan adam zai yi tunani ashe an gaya mu, amma tunatowan me amfani me zai masa? Anna lahu dhikra, ba za ta yi amfani. Wanda aka dhikra anan ne take amfani, shi yasa aka ce mai daren waje ya kwanan waje har ya sake kofa ba ta hudu ba, saboda aka kar mutum ya zama kofa ta riga ta rufe da shi. To mu je malam.
Alam yarau kama halakana min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna samaa alaihim midrara.
To Allah madaukakin sarki
nahara tajri min tahtihim fa halaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin.
Allah madaukakin sarki ya nufin ya saba musu misali saboda istihza'in da suke yi a baya. Can a baya mun karanta da sannu labarin, ma'ana sakamakon abin da suka sace suna yi na izgilanci zai zo musu, izgilanci da suke yi da ayoyin Al-Qur'ani ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar da aka yi izgilanci ma annabawa daya bayan daya. To sai yake ce musu alam yarau, shin ba su gani ne? Kam ahlakna min qablihim, nawa ne muka halaka kafin su? Min qarni, na wato kenan tsara, ma'ana shine tsara nawa muka halaka, karni nawa muka halaka. Karni wato yana da ma'anoni da yawa, daga cikin ma'anansa shine wato kenan shekara 100 shine karni guda daya. Sannan daga cikin ma'anansa yana nufin wato kenan jail, al'umman da suka rayu a lokaci guda, wannan ana kiran su karni. Dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa karul quruni karni thumma ladina yalunahu, babbi alkhairin tsara ko karni shine wanda nake ciki. kaga ai bai rayi shekara 100 ba sannan sai da shi da sahabbansa kenan sama ladina yalunahum sai tabi'ai da suka biyo bayan su kaga tabi'ai ai sai da suke sahabbai da yawa sun shigo cikin sahabbai da yawa sama ladina ruhu sannan sai wanda suka bi su kuma tabi'ansu su kuma tabi'ansu sun da suke tabi'an wato kenan abin nan kada idan mutane suka rayu range daya al'umma kusan wanda suka tashi zuwa lokaci kaza suka rayu suka kauce wannan ana kiran sa wato kenan a karni guda daya kuma dalilin da yasa ma aka kira rayuwar annabi abin wannan annabin na annabin farko manzon farko Nuhu alaihi salatu wassalam rayuwarsa gara daya Allah madaukakin sarki ya dauke ta a matsayin karni alhali kuma ya rayu akalla a cikin mutane yana wa'azi shekara 1000 babu shekara 50 a ciki shekara 950 yayi yana wa'azi amma tunda wannan jiyal na rayuwa iyaka rayuwarsa kenan wannan ana kiran sa wato kenan karni to amma alal idlaki idan aka ce karni ana nufin shekara 1 ko kuma ana nufin al'umma da wani lokaci dan aka karni da Allah madaukakin sarki har kan karnin Adawa karnin Samudawa karnin ashabul aika ashabu bi'r al-mu'attala mutanen fir'auna mutanen samudu da dai sauransu duka irin waɗannan mutane suka rayu a lokaci daya aka aika musu manzo a lokaci daya suka yi tawaye a lokaci daya sai aka halaka su to sune wanda Allah madaukakin sarki yake bayani ya halaka karni kan da kake tafa minhum cikin su akwai wanda ya fadi wato kenan azabar kala kala wa minhum menene man kasarna bihi al-ardh daga cikin su akwai wanda muka sa kasa ta nitse da su shikenan wa minhum man agrakna daga cikin su akwai wanda muka dilmiyar da su a cikin ruwa a ruwa suka halaka wa minhum ma arsalna alaihim daga cikin su akwai wanda muka aika musu da tsakonkwanin azaba suka zo suka halaka su kada irin mutanen saba'i wanda Allah madaukakin sarki ya bada labarin su a cikin alqur'ani da karkala saba'i fi maskanihim aya kaga su kuma da fari aka halaka su saboda haka su ma yau babu su babu tarihin su al'umma kala 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 duka kowanne yau babu su tafanu jami'an fama mubiru wa matu jami'an wa makatar kaba duka gaba daya babu su babu dalilin su Allah madaukakin sarki ya ce dole mu ne muka yi wannan wanda muka yi wannan da haka yake cewa in ya sha yuzhibukum wa yati bi khalqin jadid in Allah ya so sai ya share ku sai ya kawo sabon halitta sai sabon halitta kuma wannan yana yin sa ta hanya da ya ga dama in ya ga dama sai ya kawo garin du a rushe su kawai shikenan a kawo sabon halitta in Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya ba ku lokaci yau wannan ya tafi wannan ya ce wai wace sai ka ga iyaka ya ku babu sai wa'ansu ne kuma daban iyaka ya su yanzu da kika danna shekaru baya duwe mu ne mu da nan babu kowa a cikin mu nan a garin nan babu wani wanda zai zo ya gadara shi dan nan banne babu amma yau kaga mu ne ina na saman mu an share su zuwa wani lokaci kuma sai kaga mu ma mun tafi mu ma a share mu wa'ansu kuma su zo su abin nan to sadaka Allah madaukaki suke yana jan hankalin mutanen Makka da ba su yi imani da alkur'ani ba kuma suke izgilanci ba su lura da wannan bane kuma ba su mutanen Makka kadai ba dan adam ya kamata ya la'akari da wannan kamar da muka faɗa yanzu wannan ya tafi amma saura kai kenan ake nufi ko yawa to su wa'ancan din fa da suka tafi kar ku yi tsammani wai ba su da wayo da ko ba su da ilimi ko ba su da dabara ko a'a su din ma makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum ko mutanen Makka mun ba su abin da ake kira tamkin a bayan kasa shine su zanna su ishishire su bararraje sai abinda suka ga dama shine tamkin su shimfida mulki su shimfida gonake su shimfida kiwon dabbobi su shimfida duk abinda suka ga dama duka Allah madaukakin sarki yace mu musu ga duba san mu da duk su suke fafewa ga duba mutanen saba'i akwai ilimi a zamanin su na handasa ta yanda suka zo suka gina saddu ma'ruf suka tare ruwan teku suka yi channeling din sa ya shiga cikin kasar su ya zama ya mamaye duk kasar gwargwadon yanda suke bukata ko ina suka shuka bishiyoyi jannatani an yaminin wa shimalin hagu da dama duk inda kake tafiya akan hanya nan gonake ne wanda yake kawai naso ne yake bayin su nan ma haka naso ne kaga ilimi ne kawo wannan amma Allah madaukakin sarki daga baya da ya nufin ya alaka su me ya faru sai ya amfani da bera bera wannan bera ya je ya samu wannan sadduma a rub din ya dinga sakatar sai dinga sakatar sai dinga sakatar sai da ya kofa sai ruwan ya balle da ya balle sai wani guri daban nan duka duk sai ta sai zama babu sai suka kone sai zama duk wannan jannata na anyamina wa shimalin babu su wabadannahum bi jannatayn jannatayn zawata uklin ko kamdin wa asalin min sirrin kalin ko ka gani sai zama du mangoro ayaba inabi me du babu shi abin da ya rige musu tumfafiya da goruba da magariya ina za su rayu da goruba da magariya tumfafiya dai ba a cinta ka gani goruba da magariya dole suka watsu suka bar kasar suna ji suna gani hatta kabilan wannan kabilai guda biyu na larabawa wannan da suke cikin garin Madina da Ausu da Khazarju duk wanda ya bibi tarihi zai ga daga Saba'i suka tsallako suka zo suka zanna a wannan gurin saboda Saba'i ta gagari zama da sauransu to wannan kenan in ka duba sauran abin da aka suma akwai nau'in ilimi da Allah ya ba su da nau'in mulki da Allah ya ba su ka duba Fir'auna yanda ya shimfida Fir'auna zil autad allazina dagaw fil bilad fa aksaru fiha al fasad amma me faru sabba alaihi rabbuka sauda azab Fir'auna babu shi ina ne Murus wanda yake cewa ya Haman okay Fir'auna ne ko ya Haman ibn li sarhan yawa wanda yake a gina masa katanga zai je ya ga Allah a sama to na Murus shi ma yayi kusan haka wanda yake cewa shi ana uhyi wa umitu sabar mulki yayi karfi shi Allah ne shi ma yana kashewa yana rayewa saboda Allah yake mun ba su makannahu fil ardi ma lam numakkin lakum mun ba su tamakkuni a ban kasa irin wanda ba ku ko mutanen maka tamakkunin mutanen maka menene dakin Ka'aba ne a lokacin da Abrahatul Ashram ya tafo da Allah madaukakin sarki ya bashi dama ya rushe dakin Ka'aba babu sauran mutanen maka babu wata daraja kuma da za ta dauka kasa ban kasa amma Allah ne sai ya kiyaye musu wannan dakin ko saboda ka sai ya sa kuma Ibrahim ya kira mutane su zo wannan gurin da haka shine ba su wannan tamkin din to saboda ka Allah ya ce su tsaya su yi nazari mutanen da suka zo kafin ku fa mun halaka su su din kuma makanna kum fil ardi ma lan numakkin lakum wallahi mun ba su tabbaci da zai shimba da mulki da rayuwa a ban kasa irin wanda ba mu ba ku ba to saboda ka ku yi nazari akan wannan sannan sai ya ce wa arsalna sama alaihim midrara mun saukar da ruwan sama a kansu in an ce midrar shine wato kenan kasratul idrar yana yiwo ga dur in an ce dur hansar abinan saniya ko akuya idan tana yawan zubar da nono ana kiranta midrar saboda a tatsa to sama sai ya zama tana zubar da ruwa kowane lokaci babu matsala saboda ka sama ta zama almidrar to amma me yasa Allah ya ce wa arsalna samaa mun aiko sama ai ba sama bane ruwan sama ne saboda ruwan daga sama yake saukowa wanda ake magana akan nasa saboda ka ya zama kenan kaga majazi ne kenan as-sama'u huna bi ma'ana al-matar mun saukar da sama daga ga ce fa fi sama'i rizqukum ai al-ma'u alladhi yakunu sababan lirizqi to saboda haka Allah madaukakin sarki yace mun saukar da ruwa daga sama mai kwarara mai zuba akan ku saboda ruwan shi ma sababin arziki ne wa fi sama'i rizqukum wama tu aduna arzikin ku na abincin da kuke ci a sama ne saboda ruwan sama ne yake zubowa sannan abin da za ku cinye tsira sannan wama tu aduna abin da aka muku alkawari shi ma yana sama shine aljanna aljanna Allah ya muku alkawarin ta ita tana sama da sauransu sannan sai ya ce daga cikin ni'imar da muka yi mana bayan kenan fa ake fada wa mutanen makka waja'alnal anhara tajri min tahtihim mun sanya kuma koramu a garkashin su ma'ana a gari kaza ga ka ga kogi a gari kaza akwai kogi a gari kaza akwai kogi wannan suna amfani da wannan kogin wajen noman rani suna kama kifi suna ci suna kama dabbobin cikin ruwa suna ci suna abin duka wa'annan ni'imomi duka mun yi musu amma me ya faru da suka yi taurin kai fa halaknahum bi zunubi sai muka halakar da su amma da zunubin su ma'ana kenan laifin su shine ya ja musu wato asalin halaka wannan ana ba wa mutanen makka labarin abin da ya faru da na baya an halaka su a dalilin zunubin su, amma fa ba da mutanen Makka ake ba. Hukuncin ya jawo ba za su harkar mu cewa Allah madaukakin sarki yana halakar da mutane da zunubin su. Ka duk abin da matsayin da kake da shi an riga ai wai bature ce there is nothing new on earth. Bararabe ce la jadida tahta adimil ardi adimil sama'i ka tahta adimil sama'i, indai wannan saman ne kasanta babu wani sabon abu. Saboda haka duk abin da kake gadarar shi wani ya gadarar shi kuma ya tafi. In ku jira ka hau kafin ka zauna wani ya hau tai masa dimi ya sauka ya batte yana ji yana gani sannan ka zo ka hau kanta da dai sauransu. To ya kamata a ce a dauki abin. Na biyu abin da ya kamata mai la'akari a kan wannan ayan shine zunubi yana halakar da mutum. Yace fa ahlaknahum bizunubihim, duk lokacin da babu alheri kwata kwata a cikin sabon Allah, duk lokacin da kai sabon Allah to sabon Allah yana halakar da dan adam. Kuma idan ka saba wa Allah madaukakin sarki, Allah yana iya gafartawa amma baya yafewa. Ya kamata mu fahimci wannan kadiya sosai. In kai zunubi ka saba Allah, Allah madaukakin sarki yana iya gafartawa amma baya yafewa. Idan kai zunubi abinda zai same ka na matsala he ya same ka, amma Allah zai iya gafartawa kuma ya yafe maka zunuba. Ba mai ce wannan kadiya sosai, mun gane ta? In ba mu gane ba, Adam alaihi salatu wassalam Allah da ya halice shi sai aljanna yace masa karkaci wannan bishiya din, in ka ci zaka samu matsala. Adam ya ci alaihi salatu wassalam, da ya cin take sai ya gane yayi kuskure, sai roki Allah ya bashi kalmomin da zai tuba. Fatalaka Adamu min rabbihi kalimatin, sai ya karbo kalmomi a gurin Allah. Kalmomi shine rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sai Allah ya ce fata ba alaihi. Bayan ya karbo wannan kalmomi Allah ya koya masa inda zai tuba, ya tuba Allah ya ce fata ba alaihi, sai ya karbi tubansa. Ba Allah ya karbi tubansa ba? Allah ya karbi tubansa. Shikenan magana ta mutu ba? To amma saboda zulmin sai aka kore shi aljanna, ba a gafarta masa bane? Allah ya karbi tubansa amma sai ya kore shi aljanna. Dama yace masa inna laka alla taju'a fiha wala ta'ara wa innaka la tazma fiha wala tadhha, ka zauna a cikin aljanna abubuwa guda hudu Allah mun ce maka la taju'a fiha, babu yunwa a cikin ta, ba za ka ji yunwa ba, wala ta'ara ba za ka yi tsiraici a ciki ba, innaka la tazma fiha ba za ka yi kishirwa ba, wala tadhha ba za ka fita hantsi ba, kana inuwa kullu. Amma da ya dawo duniya fa ju'u ta zo ta same shi, uriyu ta zo ta, sannan adishi ta zo ta, sannan me ya fita hantsi, dole ya fita gona, ya fita gona ya je noma ko ya je ya farauta, sannan ya kawo a zo a ci tare da Allah ya yafe. Saboda duk lokacin da kai zunubi ra'aitu zunuba yamitul quluba, duk lokacin da kai aikin zunubi yana kashe zuciya, sannan kuma yana ja maka bala'i, yana rage maka arziki, yana rage maka kima a wurin Allah madaukakin sarki, yana kuma sanadiyar wato kenan musifa kala kala, yana sanadiyar musifa. Ko da ka ce Allah na tuba, Allah ya ce ya yafe, ba zai kama ka ran lahira, amma effect din sa yana nan. Yanzu kamar misali ne, mutum ya je shagiya, ya shagiya ya bugu, ko yana tafiya mota ta zo ta bige shi sai aka yanke masa hannu, daga yace Allah na tuba, to Allah madaukakin sarki ya yafe masa shan giya, hannun zai dawo? Ba zai dawo ba. Saboda effect na wannan shan giya zai kasance tare da shi a sakamakon yanke wannan hannun, ya dinga samun deformity a sakamakon rashin wannan hannun nasa, haka kuma zai rayu, haka zai rayu. Ko kuma ta dade masa baki, ko kuma ta sa masa wani matsala a rayuwarsa, ya fito ban, amma wannan deformity da yake tare da shi zai kasance tare da shi. Saboda duk inda aka ce wannan abin sabon Allah ne, to mutum ya tima ne sace shi. Imam Shafi yace shakautu ila waki su ihibzi fa arshadani ila tarkil ma'asi fa innal hibza fadlun lil fa innal hibza fadlun min ilahi wa fadlullahi la yuhda li asi. Kaga ni, saboda haka wato kenan zulubi yana halakar da dan adam, dan haka Allah yace ahlaknahum bizunubihim, muka halakar su a dalilin zunubin su, zulumin su shi ya ja musu wato kenan wannan halaka din. Sannan kuma bai ya tsaye da al'amura don ka saba wa Allah Allah ya halaka kada kai shikenan ba zai tsaye da al'amura sai ya ce wa an sha'ana min ba'dihim qarnan akharin bayan su kuma ka tada wasu mutane yau ba mutane a ban kasar nan ina adawa ina samudawa yau ba mutane ina ga gaba bi irin matsala yau ba mutane shikenan to dan mu yanzu an share mu shikenan sai ya zama an tsaye da duniya sai ya radda Allah madaukakin sarki wato kenan ya ga damar wato ke tsaye da ita dan haka an sha'ana min ba'dihim qarnan akharina bayan su sai muka tada musu mutane ai jailan akhar wani sabon wato kenan jama'a wanda za su rayu sai na kribirahum dan su ma mu zo mu jarrabe su dan haka fa amilu misla amalihim su ma suka zo suka yi aiki irin nasu na kin bin Allah madaukakin sarki fa uhliku su ma aka halaka suka ihlakim kaman halakar da wayancan dan haka fa hazaru ayyuhal mukadabuna ku da ake yin magana da ku to ku kiyaye akan wannan an yi siba ku muslima asabahum saboda kar misalin abin da ya same su kuma ya same ku fa ma antum bi a'azza 'ala Allah ku fa ba ku fi karfin Allah madaukakin sarki minhu sama da su ba ba ku da karfi sama da na wayancan din a gurin Allah madaukakin sarki wa rasulul ladzi kadhabtumuhu kuma manzan naku da kuke karyata shi akram 'ala Allah ya fi girma da daraja a gurin Allah madaukakin sarki min rasulihim sama da manzan su fa antum aula bil azabi idan ku aka tabbata ku fi cancanta azabtar da ku in har Allah ya azabtar da su saboda sun sabawa maganganun annabawa ku yau sai kuka sabawa maganganun manzanku manzanku kuma ya fi daraja to ku fi kun fi cancanta da azaba akan wayancan mutanen wa majal jafil uqubi uquba kun fi cancanta da ku gogayya da azabar Allah madaukakin sarki minhum sama da su laula dufahu wa ihsanahu inda ba dan tausayar Allah madaukakin sarki da ihsanin sa ba don haka wato kenan ya kamata wato kenan ku yi nazari ya kamata ku yi nazari to mu ji malam lokaci yayi to alhamdulillah za mu dakata nan insha Allah abu da muka fada daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa Allah madaukakin sarki ya samu aiki da shi abinda muka kuskure kuskure da gare mu ne Allah gane da mu kuskuren ba mu ikon gyarawa to insha Allah akwai tambayi ko ba